ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مسلمي وسيا الله وسيا من الله صلى الله عليه وسلم نوانا قريب البركة قرم بكر جوس بلاتو ستيت نيجيريا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مسجد موسى مي غندو muna yi wa Allah godiya da ya hada fuskokin mu da ku a wannan rana mai albarka dan munasabar haduwa dan fatan alkhairi da ciyar murna ga dan uwar da zai aurar da ƴaƴansa sarkin arewa bukur tare da yi wa iyalin addu'a da ƴaƴan addu'a gabaki ɗaya. An shirya wasuka wanda za a fadaka da mutane. Fatan mu Allah ya sa muku albarka, Allah ya dantar da muke. Idan kun gama ku zauna, ina so na ga ganin kowa. Allah ya san kuma ne kowa ya fito bili a gari shi. Allah ya saka da alheri. A wannan zama mai albarka a ɗan lokacin da aka bani, ina so ne na yi magana a kan wani topic mai suna malamai katon al'umma, muhimmancin samuwar malamai na sunna masu da'awa akan alkitabu was sunna, masu karantar da mutane Allah, masu tsoratar da mutane bin shedan, waɗanda Allah ne a gabansu, su nuna mutane hanyar da za su samu tsira. Muhimmancin samuwarsu a cikin wannan al'umman, da cewa kuma ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwa ingantacciya mai daɗi ba tare da malamai ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kambe da al-ulama warasatul anbiya, wanda shine sim din lecture din. Duka za mu yi magana ne akan ilimi da mazuwa ilimi, dan mutane su san darajarsu, su kuma kiyaye albarmansu, sannan su gane muhimmancin samuwarsu, kuma su shirya da basu kariya a ko'ina dare da rana. Ali ibn Abi Talib ya yi magana wadda da ita zan fara, Allah masa rahama, cewa kafa bil ilmi sharafan an yadda'ihi man la yuhsinu. Ya ishi ilimi ɗaukaka, ya ishi ilimi matsayi, an yadda'ihi man la yuhsinu, wanda bai iya shi ba, wanda baya kyautata shi, wanda ba shi da shi, ya rinka da'awar shi mai shi ne. Mutum bai da wannan sifa, amma yana so a danganta shi zuwa ga wannan sifa. Kuma wayafrahu idan nusiba ilaihi, ya ishi ilimi ɗaukaka. Idan kuna surutu, duk duniya ne ake ɗauka wannan abu, ku daina surutu. Kuma ni ban gama da yadda za ku zo, duk ku tsaya wani anan ba, wallahi ana ɗauka Sunna TV, Africa TV, ko ina ana kallon mu, Ingila, America, kar ku ta ƙauyanci. Saboda idan ka zo kana wa'azi, yanzu mai kallo in ya zo ba ni zai kalla ba, su zai kalla, sai ce ga wasu nan waɗanda ba su san muhimmancin ilimi ba. Ko mutum ya tsaya ko ya daina surutu, ko in sayan agaji masu ƙarfi su ɗauke shi da kansu. Kun gani sun ɗauke mu wuta ma gaba ɗaya, wallahi. bismillahir rahmanir rahim ali bin abi talib yake cewa ya ishi ilimi wanda ba shi da shi in aka danganta shi zuwa gare shi sai ji dadi bai da shi fa amma aka ce shi mai shi ne sai ji dadi kamar ya ka samu kasurgumin jahili ka gan shi ka ce sheikh sai ce na'am amma ba bai da ilimi amma da zaka samu kasurgumin jahili yana tafiya ka ce jahili bai zai jiyo ba in ka zo ka ce kai jahili da kai nake to sai dai araba to wannan kadai ya isa ilimi falala hatta wanda yake jahili bai so a ce mai jahili Allah ya sa kuna ganewa yace kuma wa kafa bil jahli zamman an yatabarra minhu man huwa fihi ya ishi ilimi ya ishi jahilci abun zargi wanda yana cikin jahilcin amma kullun yake kokarin barranta da kansa yace shi ba jahili bane ba wani a duniya wanda za a ce jahili ne yadda aka kiran sa jahili da ka yan uwana duk wanda yake son daukaka a rayuwa duk wanda yake son ci gaba a rayuwa duniyarsa da lahirarsa to kada ya yadda ya sifanta da sifa ta jahilci kar ya yadda bai je makaranta ba kowace makaranta da kuka sani in dai karatu ake yi to ku je ku nemo ilimi Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya masa rahama yace su mutane ma suna neman ilimin alheri ma ni har na sharri ma ina neman kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an aqa'a fihi mutane sun kasance suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan alkhairi amma ni ina tambayar sa akan sharri dan in gane meye sharrin dan kar fada cikin sharrin dan ka zama bai kama wannan al'umma ba wallahi mu je mu yi karatu kuma mu nemi ilimin nan duka biyu na zamani da na addini ko na addini da na zamani kar wani ya tashi tutar babu ba wancan ba wannan kar wani ya kuskura ya bar ƴaƴansa su tashi akan jahilci ku ba wa ƴaƴanku ilimi wallahi shi yafi ku tara musu biliyoyin kuɗi العلم يبقى والمال يفنى malamai suka ce ilimi shine ke wanzuwa ya tabbata ya dawwama amma dukiya karewa take yanzu akwai mutanen da sun tara kuɗi na fitar hankali da kadarori na fitar hankali amma wallahi ɗan shekaru kaɗan an manta da su amma akwai wanda suka mutu ba su da kuɗi ba su bar komai ba yau shekaru barkace ɗaruruka wajen dubu amma wallahi ba a manta sunansu ba saboda shi ilimi wanzuwa yake yi baya karewa sannan ma'abucinsa daukaka yake samu dare da rana dubai ibn taymiya kaje karab ka tafka bincika a tarihi me ya mutu ya bari na gado zaka sha wahala kafin ka samu dubai imam al-bukhari je ka karab ka tafka bincika me ya mutu ya bari na gado ba a rubuta me ya bari ma na gado duba imamu maliku duba imamu shafi'i duba imamu ahmad duba imamu abu hanifa duba 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 haula'i humul ulama wadannan sune malamai amma ku bincika gidaje nawa suka bari kadarori nawa suka bari kudi nawa suka bari dabbobi nawa suka bari zai wahala ku samu ba a ce ba su bar komai ba amma an gaya muku abin sai kun zubar da hawaye abin da suka bari duba mai kowa mai komai manzon Allah Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaje ka tambaya babu tarikatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan abin da annabi ya bari sai a ce maka ya bar alfadari ya bar wata gona a fadak ya bar rigar yaki shikenan a matsayin sa na number 1 din duniya gaba daya bai bar ba komai ba bai bar kudin da za a zo a yi ta jayayya da kaza ba nana Fatima yarsa ta zo wurin sai na abokan tana ce a bata abin da baban ta ya bari yace to me baban na ke bari in ma ya bari yace inna masharal anbiya mutaran annabawa la nurasu ba a gadar mu ma taraknahu sadaqa duk abin da muka mutu muka bari a matsayin sadaka ne amma menene annabin ya bari sallallahu alaihi wasallam wannas liyum yamutuna fi jam'il mal amma yau mutane mutuwa suke tsara dukiya ka hada can ka taro nan ka nemi halal ka nemi haram da kudin zalunci da kudin cuta da kudin cin amana da kudin yaudara mutane ba sa tsoron Allah kudin haram yi ta gittawa a gaban su suna ci su yi tumbi su dinka riguna su hau motoci su auri jajayen mata su tara kadarori ko mutum ya zo ciwon kafa ya kashe shi ya tashi ya bar wannan dukiya wa ƴaƴansa su gada su yi abin da suka ga dama wallahi alazimu a irin wannan lokaci mutum ya zo ya fadi ya mutu ya bar musu wannan dukiya ta halal ko ta haram wallahi wata ɗaya biyu ƴaƴanka sun manta da kai saboda ka bar musu daula ziyarar ka gaishe ka kabari wallahi ba sa zuwa ku bincika ku diddayawa yau daga cikin ƴaƴa wallahi iyayensu suna mutuwa manta kabarin suke in ka shekara a kwance ciyawa ta tsuro akan kabarinka in an ce bako ya zo ɗanka ya kai shi kabarinka sai ce na manta kabarin ubana me ya amfani ka tara dukiya baka yi wa Allah aiki ba me za ka yi da shi ka zo ka hada ka tara baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka taimaki ilimi ba baka taimaki masu da'awa ba baka taimaki musuluncinka ba ba abin da kai ka ga mai yawace a wacan naka Allah ya cire maka lafiyar da zaka yi yawon ma Allah ya raba ka da ita ka gama tara dukiyar abinda zaka ci ka ji dandano abinda kowa yake ci ya more kai baka ci da yawa yanzu a cikin mutane da suna da wadatar rubun asiri wallahi nama ma ba sa iya ci me amfanin dukiyar idan abu ne sai ka zaɓa abin da zaka ci a tikita zai ce in ka ci ka zaɓa dai zai yi wa ka mutu mallan duba dadin nama duba dadin kashi wallahi akwai wanda bai sai sa nama a bakin sa ba yau yana ci sai ya tafi asibiti amma yana da kuɗi ya kai fanta ba sama barkace to me dadin ka zo ka fadi ka mutu a zo ana yi wa matan ka murna na'am kawayen su za su suna murna hajiya muna miki murna alhaji ya bar miki kaya ta gama kukan munafurci a zo a gama raba gado ta samu tafka-tafkan gidaje da manyan motoci wani kuma ya zo ya shiga zawarci ya shiga ya fita ya aure ta ta zo ta yi guda a yirrai kana kabari tana a yirrai wallahi ba za ta yi maka kara ba ta ce yau alhaji na da ya mutu ya bar min dukiya yana kabari kwalliya za ta yi da ado ta yi kunshi ta gyara jiki ta je ta kwanta da wani namiji kana kabari ana dukan ka watakila hadhihi ad-dunya idan abinda na faɗa ba haka bane ba wani ya daga hannu ya ce ba haka bane yayanka su zo su gaje wallahi tallahi wannan gilas din in ka mutu ba za su bari ba sai sun raba shi wannan wallahi sai wani ya ce shi nake so tulifa ba a bari akwai wanda ya mutu muka je muna hada kayan gadan su har biro aka ce adakko biro adakko da slippers da biro da wando gajere da best da singlet da wayo duk gaban ya su kwashe kuma rabawa aka yi aka ba su gidaje kai kana can kana kwance ka shigo duniya baka da komai kuma za ka mutu baka da komai a yayin da ka tara dukiya al'ummarka suna cikin talauci masallaci yau sai da bara yake rayuwa makarantu sun lalace babu asibitoci ba magani a yayin da muke ɗiban kuɗi mu kai ƙasashen turawa muna sayan gidaje muna sayan kadarori amma ba mu tara ba mu yi tanadi wa kiyamar da za mu je mu zauna permanently a can ba to wanda ya fi kowa riba shine wanda babban investment akan taimakon ilimi da taimakon da'awa da taimakon malamai wadanda suke kira zuwa ga hanyar Allah saboda shi malami fitila ce a cikin al'umma kamar tauraro ne ana neman gane hanya da shiriya da shi idan dallal huda akwai abin tausayi kwarai wanda yake neman kudi bai san amfanin kudi ba wani ya dauka dukiya kadara da zai tara wannan shine sa'ada da jin dadi a'a ai babu abu mai jin dadi irin ka tara kudi ka kashe su akan hanyar Allah na fada a karatu ina maimaita ana ta kukan talauci a Najeriya ba kudi ba kudi wanda bai da kudi dai bai da kudi amma wallahi akwai masu kudi mallam kaje kaga yanda ake fasa dala kaje kaga yanda masu shi suke balle naira ake yaga ta har yanzu a Najeriya da kukan talaucin da kuke yi ba ku daina yin kari da dala ba duba tsadar dala dala 100 yanzu 70,000 ne da wani abu dala 100 dai 70,000 da wani abu amma wallahi yage da ake pa 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 ana karyawa mawaki dai ana iya mai karin naira miliyan 50 miliyan 100 a banzan bazara a wakar minti 15 ya cinye kudin yayi gaba ba ku share masallaci ba ko ai ta kasuwa Allah ka raba mu da aikin banza amin kul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ga ya musu ya manzo Allah shin za a kwatanta masu ilimi da wanda ba su da ilimi innama yatazakkaru ulul albab yanzu mai ilimi da mara ilimi dudde ne shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti Allah ya shaida babu abu bautawa da dacewa da cancanta sai shi malaikun Allah ma sun shaida ba wani da ya dace da ya cancanta a masa bauta imma Allah ba shaidar Allah shaidar malaiku shaidar ahlul ilmi ka duba yadda Allah ya hada shaidarsa da ta malaiku da ta masu ilmi hadisi sananne manzo Allah yana albishir hadisi imam abu darda رضي الله عنه قد قال بين علمي ما سني من كراتو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه دو wanda yake yabo wata hanya da zai nemi ilimi da karatu a cikin ta sai Allah ya sauƙaƙa masa hanya zuwa aljanna yanzu dukkan ku da kuka zo nan kuka tare anan kuka bar gidan ku kuka bar shagunan ku kuka bar sana'u eh neman ilimi ne ya kawo ku kun zo a ga muku Allah ya ce annabi ya ce annabi yana muku albishira hadisin abin darda duk wanda yake zuwa makaranta yake zuwa karatu neman ilimi insha Allah Allah sai ya sauƙaƙa masa hanya da zai je har zuwa gidan aljanna manzo Allah ya ce wa innal malaikata latadhu ajnihataha li talibil ilmi lalle malaiku suna shimfida fuka-fukan su ga mai neman ilimi ga mai neman karatu ridan bima yasna'u saboda sun yadda da sun aminta da abin da yake duk wanda yake zuwa neman ilimi malaiku suna masa lullube suna masa shimfida suna bashi kariya saboda sun yadda da abinda yake nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay hatta al-hijanu fil ma lalle mai ilimi wanda yake karatu mai haskaka mutane hanya komai da ka sani a duniya yana neman masa gafara wallahi hatta kifi a cikin ruwa kifi da yake cikin ruwa yana nemar wa mai ilimi gafara tururuwa tana nemar wa mai ilimi gafara tana mai istighfari kamar ba kai kace astaghfirullah to akwai komai a duniya yana maka itace yana maka ruwa yana maka iska tana maka tsafi yana maka kifi yana maka kiyashi yana maka kazar gidanka tana maka wane ne na duniya gaba daya wannan ba a duniya ba wanda ya samu wannan falala in ba mai ilimi ba kaji an ce in ka tara dukiya ko ka tara mulki komai yana neman maka gafara to malami in ya tsaya akan hanyar Allah bai rungumi duniya ba bai maida ilimin neman duniya ba to komai da ka sani yana neman masa gafara albishir ga malami da yake karantar da mutane zuwa ga hanyar Allah hatta al-hijanu fil ma'i annabi yace wallahi hatta kifi a cikin ruwa yana ainihin wato neman wa mai ilimi gafara da Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa fadlul ilmi ala wato al-alimi ala al-abid fala lam yi ilmi akan mai bauta kawai hasa akwai mai ilmi akwai mai bauta Allah ba ilmi to daidai yake da bambancin wato wata da taurari duba hasken wata duba hasken taurari zaka hada wata yafi nesa ba kusa ba to wanda zai je ta bauta Allah babu ilmi da kuma wanda yaje yake bauta Allah da ilmi bambancin su kenan tsakanin wata da kuma tauraro manzo Allah ya ce wa innal ulama wa warasatul anbiya lalle malami shine magajinsa malamai suka ce da a ce yanzu ana kawo annabawa to da annabawa ne suke tadawa amma yanzu tunda babu annabawa lokacin su ya kuri ya wuce to malamai su ne suka tsaya a kuriyar annabawa malamai suke ta sharhi suna bayani cewa duk mutumin da ya ci mutuncin malamai a wannan zamani wanda ya wulakanta malamai a wannan zamani wanda baya ganin kimar malamai a wannan zamani wanda yake neman sharri ga malamai a wannan zamani to da Allah ya kawo annabawa ma a wannan zamani to yana cikin masu cutar da annabawa da ka tsare mutuncin malami shaida ne na cewa da annabi yana nan kai ma za ka tsare ainihin darajarsa musamman malamai irin na wannan zamani wanda suke kare rayuwarsu akan neman ilimi da ilmantarwa ba san ba cafanansu ba san bashansu ba ba san cinsu ba ba san shansu ba ba san me suke ba duk wanda ya shiga harkar karantarwa a kasar nan to kawai dama ya je neman kansa kuma dama haka ake fada da yawa a kasar nan ina so na gaya muku tare da bakin ciki da bacin rai da damuwa zan iya gaya muku wannan kalma billahi alazim mun yi bincike da yawa daga cikin malamai akwai waɗanda suka mutu wallahi an bar gidajen su mulakanta an bar yayan su mulakanta laifin su kawai ba su mutu suka bar kudi ba malami ya mutu a anguwa a mamanta gidan shi malami ya mutu a nemi ma wa zai auri matar sa ma saboda an san in an je aure ta ba kudi amma a auri matar sa a rufa wa ƴaƴansa asiri wa yake yi daga duk wani malami da yake karantarwa zai yi ne iyayensa yana neman aljanna kurum idan ya gina ƴaƴansa akan ilimi to ya samu rufin asiri bayan ya mutu ba za su tozarta ba idan ku malami ya kuskura ya ta ilmantarwa ya bar ƴaƴansa bai ilmantar da su ba to ba mamaki ya ga mara kyau bayan ya mutu cafani na 200 wallahi ba lalle su yi ma ba yo ai ba ma wannan ba ka kwatanta ma ka gani tafiya za ka zo ka yi ko da azumi ko da ramadana al'ummar da kake karantar da su da safe da rana da daddare wallahi sai ka je watan nan guda ka dawo malamai suna zuwa tafsiri malamai suna zuwa kaza wallahi cafanan naira 500 ba lalle ne wani almajirin ka ya kawo maka ko wani wanda kake jan sallah ya kawo maka ba wani ya tafi da'awa an yanke masa wutan nefa ina almajiran ka ba wanda zai masa alfarma aiki ne na Allah tsagwaro ga kuma wani abu da ake wa malamai a kasar nan na rashin mutunci da rashin kimantawa yanzu mai kudi idan yana so ya ruwa sai ce ta ai malamai su suke da kudi haka suke fada duk wanda kaga ya gaya maka wannan mugu ne bakin ciki yake maka kada ma wani ya taimake ka ko kuma ya taimaka maka amma in ba haka ba in ba ƙarya ba an san masu kamfanoni an san masu kudade an san masu juya kudi irin ka fa irin ka ne a al'ummar wanda ba sa bada kudin ba sa taimakon duk ƴan uwanka ne irin ka ne masu kudin masu mulkin to yaya akai malami ya zama mai kudi shi da bai da kamfani ya akai malami ya zama mai kudi da ba a bashi kwangila ya akai ya zama mai kudi ba a bashi kaza ku gaya mana malami ne mai kudi a kasar nan da yake da rufin asirin da za a ce shi mai kudi ne waye shi ku gaya mana duk gwamnatocin da ake yi da taimakon gwamnatocin da ake yi wani malami suka azurta amma karuwai nawa aka azurta mutanen banza nawa aka azurta mawaka nawa aka azurta amma malamai suna da rufin asiri Allah ya kare musu darajarsu wanda suka kare kimansu ba za su je gidanka suna roƙo suna bambalanci ba malamai da yawa a ƙasar nan sun shahara suna karantar da mutane amma wallahi tallahi ba su da wata hanya ingantacciya ta samun abin da za su ci su sha sai sun yi da ƙyar suke samun abin da za su ci su sha amma sun yi dusa rayuwa haka to sai mutum in an ce taimaki addini sai ai malamai su ne masu kuɗi in wani yazo zai bada fi sabilillah a masallaci sai ya ga babban rigar limaminsa sai ya ce ai wataƙila ya fi ni kuɗi alhamdulillah Allah ya rufa asiri muna roƙon Allah a Ka'aba ya Allah kada ka nuna talaucinmu a wajen mabiyanmu ya Allah kada ka nuna gajiyawarmu a wajen mabiyanmu ya Allah kada ka maida mu hankici a hannun wasu da za su rinka goge fuskarsu da mutuncinmu taro yana zuwa masallacinsa yana gani ana aikin Allah bare ba da kwabo ba sai suka sai magana wani ya mutu malam ya bar iyalansa cikin talauci bayan da za'a yi suna neman ya za su rayu suka ce Allah sarki da wani yana raye da ba mu shiga wannan yanayi ba ina yin wannan ne dan nuna mana sakacin da wannan al'umma take yi na rashin kulawa da masu ilimi a cikin su ina yaro karami na sani iyayena muna gani idan irin almajirai suka zo gari irin masu na ilimi din nan suna dan karanta littafi suna neman ilimi sai ga an rike su sai su rinka sa littafi na ilimi dan ahalari dan kawaidi dan ishmawi dan iziya da yawa yawan karatun mu a wurin irin waɗannan malaman muka yi daga ƙarshe idan mutum bai da aure sai ga sun tara kuɗi sun masa aure wallahi akwai malaman da sun samu gindin zama a wasu manyan gidaje kai ka ce yayin gidan ne amma a da a lokacin da ake kula da ilimi yanzu ku dalibi zai baro garin su yazo neman karatu wani gari wallahi yunwa sai ta kore shi a bar garin dan ba wanda zai bashi abin da zai ci da safe ko da rana kowa ta kan shi yake yi ba mai da ilimi komai ba kudi dai ana ba waɗanda ake bayarwa amma waye yake tunanin cewa wannan dalibin ilimi ne mai neman karatu ne bari in taimaka masa bari in agaza masa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna falalar waɗannan bayin Allah ya nuna kimar su ya nuna darajar su ya nuna su madaukaka ne dan haka ku mutunta su ku kimanta su sai ce wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir amma annabawa basu bar gadan zinari ko dirhami ba amma sun bar ilimi ne duk wanda ya dauki ilimi ya dauki babban rabo yanzu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam akwai malamin da akramakallah wallahi tallahi malan talauci ya same shi littattafar sai yake diba kai kasuwa siyar a yanzu a kasan nan akwai da yawa malaman da littattafar research din su shi suke dauka su kai kasuwa su ce fanar da shi su sayar da littafin su su nemi abin da za su ci saboda me su ba su da hanyar za su samu kuɗi ko wani ya zo ya musu ruwan kuɗi yanzu yan siyasa ba san darajar malami ba sai an zo zabe a lokacin aka san akwai malami a lokacin aka san yana da kima amma za ga za a yi ana mulki ana ta ba waɗanda suka yi wa jam'iyya hidima ko rabu ana ba su kwangiloli amma shi malami tunda yana da baki yayi magana ya ce al'ummar su ruhu bujan zai yi ne kyauta ba wani wanda zai tuna da shi ya ce bari ya inganta masa rayuwa akwai laifi ne dan ka taimaki mai da'awa akwai laifi ne dan ka taimaki mai taimakon mutane yanzu duk malamai galiban ina gaya muku ba wanda in ka tambaye shi ba zai gaya maka ba al'ummar da yake tare da ita idan an kori mutum a gidan haya kawai sai zo wajen malamin sai ce malam an kore ni a gidan haya wataƙila shi ma malamin a gidan haya yake wani ma wata ran da ya sito ne ya raina mu hankali zuwa yanzu ya same ni ya zauna yayi gaisuwa ya ce malam wallahi na fara ginin gidana ban karisa ba dan Allah malam ka karisa mu nace kaji an ce maka ni karin dan gote ne ko kuwa dan uwansa ne ni nace inda ka ganna anan din nan ka tafi ka banni a haka ka ji wa'azina ka dauka an zaka dauka an ba zaka dauka ka kara gaba in kudi kake nema tafi kasuwa ai kun raina mana hankali ne in kun tashi neman kudi sai ku zo masallaci ina ce irin ka yan uwanka ne ba talakawa bane a masallaci ina za a samu kudin nace to ni ma ban gama gina nawa gidan ba ni ma kama kama nake ballantana in banna hawa in bar iyali na in karasa maka idan mutum matarsa ta yi sai ya zo wurin malami ya ce bai da rago idan mutum yana neman aiki sai ya zo wajen malami ya ce bai da rago ai bai da aiki bai san ba kuma su yan siyasa suna neman malami ne lokacin da suke neman ƙura'a amma in suka hau gwamnati baka da alfarma da zaka ce ka tura ga mutum 20 a dauke su soja baka da alfarma da zaka ce ga mutum 10 a dauke su dan sanda baka da alfarma da za a ce maka za in wani ya maka mutunci ya kimanta ka can sai ya ce ma mallan kana da mutum 1 da zaka bani in tura shi dan sanda kai kuma kana da mutum 30 ya zaka yi akwai kanin matarka akwai yayan matarka akwai wani tsohon dalibinka shekara 20 yana maka hidima akwai kaza akwai kaza ga yan agaji duk muna da su akwai wanda suka fi cancanta mu tura su a ba su ofa na dan sanda da soja da custom da immigration sama da waɗannan bayan Allah to amma ba mu da wannan alfarmar ba mu da ita wallahi duk da mun tura amma wallahi malam matar banza karuwa dai tana zaune sai ta tura mutum 200. To wannan shine true situation da malamai suke ci. Idan malami ya samu abun duniya ko wani ya taimake shi, ƙarshen abin da zai yi ya gina masallaci, ya gina makaranta. Daman ƙarshen abin da malami yake gina masallaci, makaranta, duk kudin sa anan suke karewa. Shi kenan. To amma babu. Kowa yana zuwa ya je kasuwa ya nemo, ya je wannan ya nemo, ya je wannan ya nemo, amma malami liman da asuba shine, da azhar shine, da magariba shine, da isha'i shine, in an zo suna shine, in an zo daurin aure shine, in an zo sulhu shine, in an je kaza shine, in an mutu shine, in kun rayu, in an haife ku shine, in kun mutu ma shine. Amma waye yake tunanin wannan malamin da yake karantar da ni, yake ilmantar da ni, wace gudunmuwa nake ba wa rayuwarsa? Kowa ya cancanta ka bashi taimako, amma shi mai karantar da kai bai cancanta ba? Wani ɗalibi malam ya je gidan wani malami, sallama, salamu alaikum, sallama, sai ya ga irin dustbin din nan na zuba shara, sai ya ga ƙasusuwan kaza, sai ya ce to, sai ya ce abokinsa zo mu tafi. Ya ce me ya faru? Ce yaudaran mu ake wallahi. Malamin nan ya gaya mana mu guji duniya, mu guji duniya, mu kama la'ira, ashe kaji yake ci a gidansa. Sai a zo ana ce mana abin Allah abin Allah, ya ce da Allah tashi mutum. Shi a tunaninsa shi malam ba haushe ba Fulatani, malami ba zai ci daɗi ba. Ka yi kuskure, ka je ka tambaya Imamun Nasa'i, ai kaji ana ce akhrajahun Nasa'i ko rawahun Nasa'i ko? To in ya zo karatu a labirarinsa, zakara, ɗan zakara ƙosasshe mai kama da, wato mai kama da ɗan akuya, kun san akwai zakara in yi nuna ya girma yana zama kamar irin ɗan akuya ɗin nan, to shi yake yankawa ya ce wa matansa kar a cire ƙashi, ku soya shi, ku dake shi da ƙashinsa, ya yi laushi, asalin cin dambun nama kenan. Ya ce za mu ci nama mai kyau don mu samu fahimta, karatu ya rinka zama. Shi bai da tsoron Allah? Shi bai da takawa? In babu a yi tawakkali, in Allah ya kawo a ɓallaka shi. Akwai wani kuskure a kai? Amma kullum so kuke ku ga malaman ku a wulakance. Malami bai da rigar da zai saka, nan ba ya zo ya tara duniya ba ne, amma za ka so a ce shugabanka a gan shi cikin ni'ima. A zo a gayyace ka wani taro, kawai wani tsohon kurtun ɗan sanda, ya ce mana gabara ke bin Allah, saboda baka zo da riga mai kyau ba. Haka ake yi. Mutanen kirki su ne suke sha'awa su ga malaman suna cikin ni'ima da yalwa. Ga bala'in saka ido. Yaya aka yi kike jin daɗi? Kowa ya halatta ya ji daɗi a ƙasar nan, banda malamin addini. Yau ba za ku sha wa'azi na gaske, saboda ku gyara. Ke za wallahi duk ba mu zauna ba don kar ma wani ya mana wulakanci. Za a yi karatun, za a yi wa'azin, za a karantar, kuma in an zo neman sana'ar kuma muna gaba. Yanzu da yawa daga cikin ku na wallahi duk na fi ku ƙoƙarin neman na kaina. Allah, don ni yanzu ina da zabgegiyar gona. Yanzu haka da na yi juyi na ji hadiri, hayya hayya, ce to Allah tsare mana shinkafar mu dai. Ƙwarai kuwa, ina aikin albashi a wata in jira a biya ni, duk da yanzu sun rike mana kuɗi, sun ki su biya mu wajen wata shida. Allah ka kwatan mana aikinmu. Ya za ka ce ba mu aiki a karba kallon malamin jami'a? Ai kullum yana cikin aiki, ai research da bincike da karatu da muke a gida. Kana zamanin karantarwa a jami'a wasa ne? Ai ba a bacci, ai aiki ne kullum muna cikin aiki. Ai ba zan ce dan ni malami ne ina karantarwa, ina da awan zauna ina jiran ta annabi ba. Karan wani ya yadda ya dauki kaskanci da wulakanci, ko ka bani kudi wani umra ko baka bani ba, sai in lalle kudina in je in kai kaina, kuma mu haɗu a wajen dawafi in mangare ka kamar idan kana tare da ni ka faɗa, in baka tare da ni in nazo ka faɗi naka, mu buga da kai kai ba. Bari in kawo mana maganar Sheikh Salman al-Auda, yace innal ummata yajibu an ta'tabira annal ulama'a shar'iyyin hum lubwa. Lalle al'umma wajibi ne su sani cewa malamai
na shari'a malamai na musulunci sune ruhin su sune rayuwar su wannan wajibi ne su san wannan wa ruhuha Salman al-Auda yace ku sani malamai sune ranku wa qiyadatuha al-umma wajibi ne ta sani malamai sune jagorori yace wa yakunu dalika hakan yana kasancewa bi ta'zimi al-ulama yaya za a tabbatar da wannan sai an girmama malamai wa taqdirihim sai an kaddara su an maida su masu matsayi a cikin al'umma wa man'in naili minhum kuma a hana a dinka sukar malamai da cin mutuncin malamai wa man'il i'tida'i alaihim da hana yi musu ta'addanci aw zulmihim da hana zaluntar malamai aw tanqusa min haqqihim da hana tauye haƙƙinsu rage musu mutunci wa hifzi makanatihim da tsare ainihin makana da matsayi wa qadrihim da kaddaran su malamai ma na matsayin su da darajar su yace kuma yana sanar da duniya wa an ya'lama aw ya'rifa al-qariba wal-ba'id annana nahtarimu al-ulama dole ne na kusa da na nesa ya sani cewa mu muna fa girmama malamai wannan shine yaran da ya kamata mutum musulmi ya sani dangane da malami amma yau in kun ga yadda duniyar nan take tafiya musamman a kasashen mu Allah Allah ake yi wani malami yayi wani abu na kuskure ko yayi wani subutar baka sai a ga ya za a ci mutuncin sa malami ne a kasan nan wani zai fito kaskantacce tozartacce wulakantacce karami saqit ya fito Facebook ya dauki hoton sa ya kira malami ya zazzage shi ya ci mutuncin sa kuma da wahala a samu wani almajirin sa ya fito ya kare shi sai dai a tabbugo maka malam kaga kuraddin da aka maka kaga zagin da wani ya maka kuwa to kai mai amfanin ka yanzu malami shine zai tawo shi ga kowane kare al'umma bata san darajar malamanta ba idan kuka bari malaman ku ba su da kima a hannun wulakantattu za a ci mutuncin su a wulakanta su ba wanda zai ba su kariya ya taimake su to nan gaba wallahi sai an zo an hana a faɗi gaskiyar kuma wata hanya ce da ake bi na zubar da darajar masu daraja in kun lura da series din abubuwan da suke tafiya an zubar da mutuncin shugabanni karamin mutum zai shiga gidan rediyo ya kira shugaba ya tsine mai albarka ya zazzage shi a kasan nan shugabanka mai soja mai dan sanda mai biyan albashi mai kaza mai kaza amma wallahi sai a biya wani karami sai ya je gidan rediyo ya zazzage shi kuma ya kwana lafiya an saba common ne normal ne har bidiyo ake ana zagin shugabanni ana tsine musu albarka kuma ba abin da zai samu mutum sai kasa irin ta Najeriya sarakuna da suna da kima da daraja a idan al'umma saboda suna tare da mutane su ma an bi wata hanya ana tuzurta su ana wulakanta su an maida su kasa karamin mai mulki da bai kai ya kawo ba sai wulakanta sarki chairman na local government a constitution ya fi sarki na yanka daraja wata hikima ne dan a isqan fadlu zawul fadl a zubar da mutuncin masu mutunci wanda waɗannan su ne jagororin al'umma su ne suke cikin al'umma gidajensu a tsakiyar al'umma yake masallatansu a tsakiyar al'umma yake sai aka cire darajarsu aka cire kimarsu malaman jami'a mutane ne masu daraja masu kima da matsayi kwarai da gaske a duk duniya duk inda malami yake a jami'a to babban mutum ne amma yanzu tafiya tana tafiya ta kai ga su ma ana kokarin a zubar da mutuncinsu a ki a zubar da kimarsu idan ya zama masu ilimi masu rike da ilimi masu ba da degree masu ba da masters masu ba da phd masu ba da professorship masu ba da kaza sai al'ummar ta wayi gari ba ta ganin kimar su da darajar su wani ne ce kada la mutanen banza makaryata a hankali an yi isqadin falalar su to wannan yana nuna al'ummar ba ta girmama masu ilimi da masu gina ilimi a ciki sauran malaman addini limamai na masallaci da masu dawa yanzu su ne akan gaba su ne ake neman ya za a zubar da mutuncin su bari in ga muku abin da ake a kasan nan ku yi hakuri ina kira ga malaman addini ina kira ga limamai wallahi masu ilimi su tsare mutuncin su kada su bari ai amfani da su a zuman musu da kimar su musamman akan abin da ya shafi harkar siyasa an yaudaru wani zo ka taimaka mana zo mu tafi aka je da shi aka hada ana fojirin zabe ashe akwai waya suna daukan hoto bai sani ba liman ko malami da rawani yana dandala hannunsa yana dangwalan tawada yana dangwale yana dangwalawa ana ta dauka yana dangwalawa me ya kai ka wannan ba harkar ka bace kar mutum ya je shiga cikin wannan kasancin ko nawa za su baka wallahi ba za su yi maka maganin talauci ba kuma ba a yi musu adalci ba idan aka shigar da su wannan kazantacciyar harkar kudi ba sa iya biya wa dan adam bukatarsa 100% ba so kada mutum ya shiga wannan ko a zo a je a zulma mutum a sa shi ya wani abu a yi hira da shi ana neman wata kalma da zai fada kuma a yi amfani da ita a ci mutuncinsa duk ana wannan ga mata da ake bunka malamai sai a shirya a samu mata sai yarinya ta kira ka ce wallahi malam ba na iya bacci sai na ga hotonka ki je idan ciwon bacci ne ma ya kama ki ki je ki karanta muna nan yanda muke jaram da kan ba mamaki ziga ta akai da wannan WhatsApp din sai a tura yarinya ta dauki hotonta ta turo maka kuna hira ko ta kira ka video call tana wani abu recording take yi tana kiyayewa saboda matsiyata sun bata aiki sun bata kudi ana so a zubar da mutuncinka dole sai mun kula da wannan ko ta turo maka maganganu na fitina ka sani cewa kai wakilin Allah ne kuma wakilin al'umma ne darajarka tana da kima a cikin al'ummarka in kai wasa mace wallahi sai ta halakar da kai za su gama sa ta aikin ta gama tara data danta shikenan sai abun kashi saboda me so ake kawai yau ayi bayani a duniya wani da kuke sauraron su bai da mutunci magariyaci ne wulakantacce ne in an jefar da kai an gama da kai yayin ka ya gare ku taimaki malaman ku kar a zubar da mutuncin su musamman harkar mata da kuma harkar kudi idan sun yi ba su samu dama ba kuma to kokari za a yi kuma a nemi rayuwarka ya za a yi a raba ka da rayuwar to shi kuma wani abin da muke faɗa dama haka sunnar rayuwa take wa ka ayyin min nabiyyin qatala ko qutila ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum ku wa mastakanu Allah ya ce nawa ne cikin annabawa da manzanni masu da'awa da aka yi ta kashe su an kashe annabi zakariya yankan rago aka yi mai ka san da ke yankan rago wallahi haka aka kwantar da shi aka danna masa wuka aka yanka shi annabi Yahya haka aka yi masa aka yanka shi tilas nawa aka kashe manzo Allah ma an yi neman a kashe shi amma Allah ya saukar da wallahu yasimuka minan nas Allah shi yayi alƙawarin zai kare ka malaman tafsiri suka ce daga cikin ma'anar wallahu yasimuka minan nas zai baka kariya duk abin da za a buga za su iya cutar da kai amma ba za su iya kashe ka ba amma sauran annabawa su an yanka wasu an kashe wasu an yi kaza to haka rayuwar take daman al'uzama'u yukhshalun manyan mutane masu daraja da matsayi a cikin al'umma ai kashe su ake sai wanda Allah ya kaddara yana da dogon nisan kwana shine zai rayu to ba bakon abu bane dan kai kokarin ka kashe wani in ka kashe shi sai Allah ya tada dubun dubatarsa wanda zai ci gaba da yin wannan aikin dan addinin da yake yi din na Allah ne ba na kowa bane ba dan haka ya goyen uwana ku tsare darajar malamai ko kuma tsare kimar su da matsayin su Imam Al-Ajurri yayi magana a cikin Akhlaqul Ulama littafi ne mai suna Akhlaqul Ulama yace fa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da daukaka wa taqaddasat asma'uhu sunan nakin sa sun tsarkaka tabaraka wa ta'ala yace ya zaba a cikin halittar sa ikhtassa min khalqihi man ahabba ya zaba a cikin al'ummar sa wanda yake so sai shiryar da su zuwa ga imani fahadahum lil iman sannan kuma sauran cikin mu'mine sai ya dada zaba a cikin mu'mine ma wanda ya so ya musu fatafaddala alaihim ya basu falala fa'allamahumul kitaba wal hikmata ya waro su ya koya musu alqur'ani ya koya musu sunna wa fakkahum fi ddini ya basu fahimtar addini dan su karantar da mutane wa'allamahumut tawila ya koyar da su fassara wa faddalahum ala sa'iril mu'minina ya fifita su akan sauran mu'mine gaba daya wadhalika fi kulli zamanin wa awan Imam al-Ajuri yace wannan yana faruwa kowane zamani kowane lokaci sai Allah ya zabo su malamai da yake son su ya ba su ilimi suna karantar da mutane yace rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil ilmi ya daukaka darajar su da ilimi sannan ya musu kulliya da hakuri da juriya malamai kenan yace da su ne ake gane halal da haram bihim yu'rafu al-halal min al-haram da su ne ake gane bambancin halal da haram duk wanda ya gane bambanci tsakanin halal da haram da malami ne sai da malami yayi wa'azi ya gane muhimmanci ko bambanci tsakanin halal da haram daga malami ne ake gane al-haqqu min al-batil ƙarya daga gaskiya ko gaskiya daga ƙarya daga malami ne ake gane ad-darr min an-nafi' abinda yake cutarwa da abinda yake amfanarwa daga malami ne ake gane al-hasan min al-qabih mai kyau da kuma mummuna daga malami ne ake gane ƙarya da gaskiya yace falalarsa ina bayani mai muhimmanci a daina nuna mun lokaci a bari sai na zo gaba wato ina mamaki ana fadan abu mai amfani malam gata fa nake mana gaba daya da ka bari na karisa wannan kayan naka ne malam ka bari in loda musu in na gama sai ka tsaye da ni mu anan ni wallahi yadda nake ji anan na rantse da Allah da Dr. Mansur zai yadda a kawo mana wani lemo mu sha wanda yake mai da mutum kamar doki wallahi sai mu kwana duk wanda yake jin bacci ya tashi ya tafi to amma ba zai yadda ba yace da malamai ne ake gane wannan yace to falalar su tana da girma rashin su masiba ne yace warasatul anbiya sune magada annabawa sune farin rai na waliyan Allah qurratu ainul awliya yace alhitanu fil bihari lahum tastaghfiru kibaye a cikin ruwa suna musu istighfari wal malaikatu bi ajniha lahum takhdau malaiku da fukafukan su suke kankan da kai gawa ga malamai falalan malamai tana da yawa a cikin al'umma daga karshe saboda kurewan lokaci malamai bayan annabawa a ran tashin kiyama in annabawa suke ceto to malamai ne zan zo su ceto wal ulama'u fil qiyamati ba'da al anbiya'i tashba'u daka fa'rifu lahum qadrahum kusan falalarsu kusan kimarsu ku taimaki ƴaƴan ku su yi ilimi dan su zama jagororin gobe ku tsare darajar su ku tsare kimar su duk wanda aka ci mutuncin sa ko bai yi magana ba to a samu masu kare shi da kare da'awar sa mutuwar malami ai kashe da'awar sa ne idan aka ci mutuncin masu mutuncin da kuka yadda da su kun ga yanda Allah ya kimanta malamai ya ba su daraja ake sauraron su to makiya Allah kuma suna nan suna kokarin yaya za su zubar da mutuncin masu mutunci isqatu ash-shakhsiyat al-bariza azubar da mutuncin masu mutunci da kiman su ta hanyar keta alfarman su sai a wayi gari ba wanda zai zo ya ce muku ga halal ga haram da yayi magana za ku ce mutumin banza ne da yayi magana za ku ce ai kaza kaza kamar yanda ake sawa wasu ra'ayi na bata malamai masu da'awa zuwa ga hanyar Allah yau me za a yi da wannan malaman duniya ce a gaban su kaza kaza to kai ba duniya a gaban ka wani ya ce wai malaman zamani malaman zamani sun haɗu da almajiran zamani ba shi kenan ba sai a tafi daidai kowa yana yin abin da yake yi ka daga masa kafa ka kyale shi amma malaminka na addini mai karantar da al'umma ruhinka baka tunaninsa in ka kwanta bacci ya Allah zai kare maka darajarsa ya Allah zai kare maka kimarsa wallahi akwai malaman da in suka bar duniya suka mutu ina gaya muku wallahi alazim ko Allah ya tayar da wasu basu kai su ba kuma wannan shine sunnar rayuwa akwai maganganu masu tarin yawa amma babban sakon shine wajibi ne al'umma su san da muhimmancin malamai a cikin wannan al'umma sarakuna ku san da muhimmancin malamai a cikin wannan al'umma. An yi rayuwar da babu wani gida na sarki na sarauta a ƙasar nan, a iya sanin mu a arewa face akwai malamai a fadar wanda su ne suke ba wa sarakuna shawara. Shin akwai wannan falalar yanzu? Shin akwai wannan darajar yanzu? Shin yanzu fadojinmu da wurarenmu na sarakunanmu, shin akwai wannan? Muna fatan a dada inganta darajar malamai a fada waɗanda za su rinka ba da shawarwari. Hukumomi na gwamnati, kuna ɗaukan advisors, kuna ɗaukan SA, wai sai a ɗauki mai ba wa wani ma'aikaci ko gwamna ko shugaban ƙasa shawara akan harkar addini, sai kaga kuma kasur gumin jahili ne. A ya kamata ka ɗauko mai ilimi ya baka shawara, ya rinka gaya ma meye addini yake da bukata, ya zama yana da alaka da malaman wanda za su gaya masa ga abin da yake faruwa. To amma sai a zo a zabu waye zai ba wa shugaban kasa shawara ko gwamna shawara ko sanata shawara ko wani shugaba shawara akan abin da ya shafi harkar addini. Kawai sai a duba siyasa, waye wa jam'iyya hidima, kawai sai a ji a dauko jahili wanda bai san komai ba sai a ce shine zai ba shawara akan addini, kuma kun san ba ku yi daidai ba. Ina fatan Allah ya tsare darajar malamai, Allah ya tsare mana kimar su, Allah ya yafe mana. Na shafar miki wallahi, nan da naga ana zaune na dauka za su taimaka mu, ashe takaddu ne mallan ake tarbutowa. Allah ya tsayar da mu akan daidai, Allah ya mana albarka, Allah ba mu dacewa. Ga dan uwana Dr. Mansur Isa Yalwa, abinda na bari ban fada ba, insha Allah ta'ala na san zai fada. Bari mu dakata anan, ina dauka jarumai ne, ku za ku iya tsaya zuwa karfe 2 ashe ba za ku iya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ الدكتور الإمام أبو عاطف عبد الله بن عثمان، الله يساك مكر الخير دوانا النسيحة بما تكر مهما شكما بما تكر سعداء dangane da daraja da kimar malamai. Hakika malamai ababen darajawa ne, hakika malamai ababen kimantawa ne. Duk wanda Allah ya kimanta shi dole a kimanta shi, duk wanda Allah ya nuna darajarsa dole a darajanta shi. Babu wani da yake da daraja a cikin al'umman nan bayan annabinta sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ma a dukkan al'ummomi na duniya bayan annabawansu sai malamai. Wannan dalilin ne ma ya sa Allah ya hada su a cikin shaidar annabawa, da su da annabawa duk suna tafiya tare ne. Shahidallah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bai ce wal mala'ikatu wan nabiyuna wa ulul ilmi ba, sai Allah ya hada annabawa da malamai duka a wuri daya, ce ulul ilm li annal anbiya ahum ulul ilm, saboda su kansu annabawa ma malamai ne, malamai kuma magadansu ne. Yana daga cikin darajar da Allah ya wa malamai, wanda Allah madaukakin sarki ya nuna mana, shine cewa su ne shugabanni da duk lokacin da wata al'umma take da wata matsala to dole a koma zuwa gare su wajen neman mafita akan wannan al'amarin. Kuma su ne shugabanni da suke aiki kafada da kafada tsakanin waɗanda suke jagorancin al'amura na duniya da su da suke jagorancin al'amura na sanin addini, a yi aiki tare saboda a gina gangan jiki a kuma gina ruhi. A sanadiyar haka ne Allah madaukakin sarki ya ce, ya ayyuhal ladina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-Imam Malik ibn Anas ya ce ulul amr hum al-umara wal-ulama, sune da shugabanni masu rike da madafun iko na al'amura na siyasa da jagoranci, da kuma malamai masu rike da madafun iko na jagorancin mutane akan addini. Saboda haka wajibi ne kowace al'umma ta girmama malamai kamar yadda take girma shugaba, kamar yadda take girmama shugabanni take kimanta su. Me ma'anar girmamawa? Sune abubuwan da mallam yayi ta faɗa. Ya kamata dukkan waɗansu privileges da ake bawa shugabanni da suke gina gangan jikin mutane, suke kula da tsaron mutane na lafiya da dukiyoyinsu, abubuwan da ake basu na girmamawa, abubuwan da ake basu na tsaro a ƙasa, abubuwan da ake basu na gwamnati ta ɗauki nauyin abubuwansu da allowances haka ya kamata a rinka bawa malaman addini saboda tare suke jagoranci al-umara wal ulama. Sannan yana daga cikin matsayin da Allah ya bawa malamai shine Allah madaukakin sarki ya ce idan al'amura sun rikice a kasa su ake nema domin su fadi yaya za a yi. Allah bai ce idan al'amura sun rikice a koma kan irin wadancan shugabannin ba domin a hannunsu al'amuran suka rikice, to ba mai iya warware shi sai malamai. Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'ubi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Malamai suka ce anan ulul amri ana nufi malamai ne kadai, don Allah ce la'alimahu, ba ana magana akan masu shugabanci na siyasa ba. Baka idan al'amura suka rikice a kasa, suka rikicewa yan siyasa, suka rikicewa wato administrators, suka rikicewa bangaren executive da legislature da bangaren judiciary, aka rasa ya za a yi a ga a magance matsala, to a nemi malamai su bada shawara. Allah ya ce su za su san abinda za a faɗa domin ya kawo yadda za a cire wa mutane kitse a wuta. Yana daga cikin darajar malamai da Allah madaukakin sarki ya nuna ba ma dan adam ba, ko daga cikin karnuka ne in yana da ilimi darajarsa ta fi ta sauran karnuka. Allah ya ce mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Allah ya ce ko da karnuka ne waɗanda kuka koyar musu abinda Allah ya koya muku na ilimin farauta, to suna da daraja sama da sauran karnuka ballantana a cikin mutane. Yana daga cikin darajar malamai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace su ne wakilan annabawa a bayan kasa, wal ulama warathatul anbiya. Malamai su ne magadan annabawa tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, babu wanda yake hawa kan kujeransa sai malamai. Shi yasa dukkan waɗanda suka biyo bayan sa a matsayin khalifofi sun bi bayan sa ne saboda yawan darajar ilimin su. Shi yasa Abubakar kana a'laman nas, shi yafi kowa ilimi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa shi ya fara hawa kujeransa, daga shi sai Umar, daga shi sai Uthman, daga shi sai Ali, kuma haka ne ake so ya ci gaba har zuwa ƙarshen duniya. Wanda yafi kowa cancantar ya shugabancin mutane shine wanda yafi kowa sanin, wanda yafi kowa daga cikin su sanin Allah da kuma sanin duniya. Saboda haka lallai darajar malamai da kimar su Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ita, kuma wajibi ne a matsayinmu na al'umar ilimi, saboda mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce ta ilimi, ba abin da ya daga mu sama da ilimi. Shi yasa farkon wahayin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan ilimi ne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ya ce kai karatu, kuma kai karatu da sunan ubangijinka. Wannan karatu ya hada da dukkan bangarori na ilimi, ilimi na addini da ilimi na rayuwa, duka shine darajar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don Allah ya ce allamal insana ma lam ya'lam, duk abin da dan adam bai sani ba wanda Allah ya sadaishe shi, wanda yana daga cikin falalar Allah da Allah ya wa wannan al'umma. Shi yasa kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi kowace al'umma a baya albarka saboda yawan iliminta. Su waɗanda suke baya ba su fi mu ilimi ba, amma sun fi mu ƙarfi, kuma sun fi mu yawa, kuma sun fi mu arziki. Kallazina min qablikum kanu akthara minkum wa ashadda quwwatan wa akthara amwalan wa aulada. Amma mu kuma Allah ya sa mun fi su. Shi yasa abinda Allah ya bawa zaka samu mutane a da sai an tara mutum dubu su zauna su iya fayyace shi ko su haddace shi, yanzu zaka samu akan hannunka kana da abin da kake rike da shi wanda yake da wato giga biyar, wanda zai iya haddace dukkan abinda zaka iya cewa manya-manyan malamai suka haddace a cikin kwakwalwarsu. Wannan duk albarkar al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, da ba sai kwakwalwarsu kade zata iya haddace musu abubuwa ba. Wannan duk yana daga cikin ilimi da Allah ya bamu da falala. Don haka wajibi ne mu girmama kanmu saboda Allah madaukakin sarki ya girmama mu. Ina ce kanmu, ina nufi mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma babu hanyar da zamu girmama kanmu kamar mu nemi ilimi. Kuma ilimin nan Allah ya yassare mana shi, ya yassare mana hanyar sa tun daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ilimi yake ƙara sauki har ya zuwa yanzu, kullum ƙara sauki yake. A bayan sa an yi lokacin da duk da akwai ilimin, amma zaka samu malami daya
zai haddace hadisi daya amma ta yiwuwa mutum daya zai samu ya karantar, wani ma bai samu ya karantar ba zai mutu, saboda zai yi yayin tafiya ta shekara guda kafin ya je koyo hadisi daya, amma ta yiwu kafin ya dawo garin su ya karantar ya mutu. Amma mu a yanzu malam yana zaune a nan zai karanta hadisi guda daya amma mutum dubu nawa ne suke bin sa. Allah ya kara yalwa ta hanyar da ilimi zai yi sauki, kuma yadda ilimi zai samu wato ya shiga cikin kowane lungu da sako. Saboda haka wannan al'umma ce wadda zamu nuna darajar ta ta hanyar ilimi, zamu nuna kuma daukakar ta ta hanyar bincike akan bangarori na addini da kuma bangarori na rayuwa. Wannan shine abu na farko da yake da muhimmanci cikin abin da malam ya gaya mana, kuma yayi bayani mai zurfi akan wannan da darajar da malamai suke da ita. Sai bangare na biyu shine inda ya ja mana hankali akan abin da ya shafi wato taimako da tallafi da bayar da uzuri wa malamai duka a hada guda daya. Babu abin da malamai za su iya yi idan ba su samu taimako da tallafi ba. Shi yasa annabawan Allah sai Allah ce ku taimake su, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azzihuhu, ku taimake shi kenan. Shi yasa Allah ce falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nura alladhi unzila ma'ahu. To atto malaman da suka zama magadansa dole su kuma a taimake su. Idan dai kana so da'awar musulunci da kuma a ci gaba da jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ubangijinsa kuma ya ce, dole ne sai an taimaki hanyar da malamai suke fadan ya ce din. Kuma kowa ya sani cewa harka ta addini a kowane zamani bata taba tafiya ba tare da amfani da dukiya ba. Ba wai dukiya wanda za a dauka a ba malami ba. Kamar yadda malam yake fada, ba wani malami da zai ce ya dogara da karatunsa shi zai ci da shi. Ba wani malamin da zai ce yana jira mutanen da suke sauraron sa su za su sai masa abincin gidansa, su za su biya masa bill din gidansa. Amma ku taimaki ita da awar malamin shi na sai zo ya karantar, amma ku kuma ku taimaki yadda wa'azin da da'awar za ta tafi ko ina. Malami yana da bukatar ya ciyar da iyalansa, kuma yana da bukatar littafin da zai saya wanda zai yi aiki da shi yayi bincike. Malami yana da bukatar wato abubuwa na kayan na'urori na zamani yadda karatunsa zai tafi. Ta yaya zai dauki kudin da zai sai abincin iyalansa ne kuma ya sai irin waɗannan abubuwa? Ta yaya za a yi bai samu cikakkun awoyi wanda ku kuke samu na neman kudi da kasuwanci da sana'a ba, don in ya ce zai yi wannan karatun ba zai yi ba. Don haka daga cikin awoyin da ku kuke amfani da su ku yi noma, awoyin da kuke amfani da su ku je kasuwa, awoyin da kuke amfani da su ku je sana'a, awoyin da kuke amfani da su ku je aikin gwamnati. Shi daga cikin irin waɗannan awoyi yake takewa ya zauna ya bata dare ya bata rana ya yi ta bincike yana ga muku Allah ya ce annabi ya ce. Don haka ku taimaka masa ta hanyar da ba sai ya dauki kudinsa kuma ya yi muku aikin da za a karantar da ku addini ba. Wala ba wani malami da yake roƙon wai ka ciyar masa da gidansa, ba wani malamin da yake bukatar wai sai ka bashi kudi ya aurar da iya da ƴaƴansa. Amma ka taimaki da'awar, ka sama masa atmosphere mai kyau ta yadda in ya tashi karantarwa zai zama karantarwarsa ta tafi ko ina. Sannan kuma galibi kamar yadda yake cewa babu wani malami wallahi in dai har ya fara fada ana ji da baya da mutane da suke dependent a karkashinsa ta yi daidai da ko ma sama da yadda waɗansu mutane masu kuɗi suke da shi. Duk wani malami za ka samu marayu daga cikin dangi da ƴan uwansa in sun zo shi za a kaiwa, ta ina zai ciyar da su? Mutane makwabta waɗanda ba sa da abinci gidansa suke sallama, ta ina zai samu ya basu? Almajiransa suna jira su ma ya basu bayan ya ci, ta ina zai samu ya basu? Don haka da yawa daga cikin abin da kuke ɗauka kuke ba malamai wallahi yana tafiya zuwa waɗansu ne, ba a gidansa zai samu ya ci ba. Ko da ya ci a gidansa abinda waɗansu za su ci ya fi yawa sama da abin da zai ci. Saboda haka dole ne malami a tallafa masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa suka tallafa masa ta kowane bangare. Allah ya hana shi cin sadaka amma Allah bai hana shi cin kyauta ba. Shi yasa kana la yaruddul hadiya, duk wanda ya bashi kyauta zai karba ya ce Allah ya saka da alheri, kuma duk wanda ya kawo masa kyauta zai karba ya ci kuma ya san mamma waɗansu. Shi yasa zaka ga a cikin gidansa yana jira ba a kawo ba sai ka ji wani yayi sallama ya kawo masa an ci. Bayana ya tashi a gidansa, hal indakum min shay, a ɗakin wane ko a gidan wane akwai? Ta ce babu. A kai gidan wane babu? Sai ya fito sai kaga wani daga cikin sahabbai ya zo ya ce ya Rasulullahi ga wannan a dafa a gidanka. Inda ba don suna taimaka masa da irin wannan ba, ta ina ne maganar hadiya din take samun shiga? Don haka hakika malamai suna da bukatar dole ne taimakon su shine taimakon addini, gina su shine gina addini, kuma kasashe da yawa waɗanda suka ci gaba a bangaren addini zaka samu ba sa jira malaman su, kuma tunda sun dauke wasu al'umar karantar da mutane da gyara ruhin su, to su kuma sun dauke wa malaman damuwar su, sun dauke wa malaman hidimomin su, sun dauke wa malaman bukatun su. Sannan abu na ƙarshe shine tambihi shi kuma akan su malamai, tunda kuka samu wannan daraja a wurin Allah, kuka samu wannan kima a wurin mutane, banga wani mutum ba wanda a yanzu haka a cikin al'umar mu walillahi alhamdu mutane suke girmama su, suke ba su kima kamar malamai, daraja da ƴan siyasa suke da ita akan abinda za su bayar ne a karba, amma ta yiwu suna bayarwa ma in yazo magana za a ce ƙarya yake yi, in ma baka ƙaryata shi a rediyo ba kana ji ƙarya yake a zuciyarka, kai dai abinda zai baka shine bai amfani. Haka kuma sarakuna suna da darajar su, amma darajar su bata kai darajar da Allah ya bawa malamai ba. Har yanzu walillahi alhamd malamai suke rike da al'umma wajen idan wani abu na tashin hankali sun ce wa mutane su yi hakuri, suke iya sauraron su. Ko mutum ya debo ta fitinar, in ya tabbatar da cewa ba zai iya kashe ta ba, malamai za a nemo a gidajen rediyo da kafafen watsa labarai su ce dan Allah malam ku yi wa'azi akan zaman lafiya, ku yi wa'azi akan haɗin kai, ku yi wa'azi, wannan abin shi ya rike al'umma har suka zauna, ta yanda in aka fusata su malamai ne ke iya sa musu, su ne suka zama shock absorber da suke sa al'umma wato suke dan rage zafi. Shi yasa darajar tasu da Allah ya basu Allah ya sa tana nan, kuma dukkan al'umma sun sani cewa duk wata daraja da daukaka da Allah ya bawa mutum tana iya karewa, ko kuma a jira ya mutu a gada in banda na malami. Duk wani sarki ƴaƴansa suna jira a tunkuɗe shi ya fadi, suna kukan ya mutu kuma suna murnar wani zai haukan kujera. Haka duk wani mai kuɗi ana tunanin ya mutu amma ana murna za a raba kuɗi, amma ba wani malami da za a yi tunanin in ya mutu kuma za a raba karatunsa, ko za a raba tayu a dauki littattafan a sayar, amma kan littattafan ba su ne karatun ba, karatun suna cikin kwakwalwarsa, kuma in ya tafi ya tafi da shi kenan. Saboda haka wajibi ne malamai da Allah ya musu wannan kimar, su kuma su rike darajarsu. Babban abun da malamai ya zama wajibi a kansu, yadda zai sa Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da ladansu, shine su tabbatar da cewa sun fi kowa jin tsoron Allah, sun fi kowa kiyaye dokokin Allah. Allah madaukakin sarki ya ce babu waɗansu da yake da rajistan su a wurinsa wanda ya yarda da cewa su suka san shi suke kuma tsoronsa da gaskiya sai malamai. Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama, Allah ce iyakan masu tsoron Allah, tsoron Allah na gaske su ne malamai. To wajibi ne akan malamai su tabbatar wa Allah wannan shaidar da ya musu. Duk malamin da ya saki hanyar Allah bayan Allah ya ce shi ya san Allah kuma ya zo bai ji tsoron Allah ba, abinda yake umurdi da shi shi baya aikatawa, to wannan ya zama cikin wanda yafi kowa barna. Irin wannan ne malaman da Allah madaukakin sarki ya bada misali akan su, na malamin nan na was'alhum, wato wanda Allah ya bada labarin sa a cikin suratul araf, watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Allah ya ce mutumin da Allah ya bashi ilimi bai yi aiki da ilimin ba, zai zama wato ya kai makasancin kaskanta ta yanda zai zama shedan ma yana bin sa a baya ne. Saboda haka kar malami ya zubar da girman kimar da Allah ya bashi na cewa Allah ya hada shaidar sa da tasa, Allah kuma ya ce shine ya yarda yana jin tsoron sa. Idan malami aka rasa shi da jin tsoron Allah, idan malami aka rasa shi da bin da bin dokokin Allah, da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dole sai Allah ya kaskantar da shi sama da yadda zai kaskantar da jahili. Saboda idan malami ya tashi faduwa kasa, to sai ya fi jahili, sai an gwammace bai ma taba yin karatu ba. Abinda ke jawo mutum wannan rashin tsoron Allah da kuma rusa addini a madadin ka gina shi, kamar yadda wato al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yace li anna katiran minan nasi law idda'a ila Allah fa inna ma yad'u ila nafsi, akwai da yawa daga cikin malaman da amadadin yayin kira zuwa ga Allah kuma yana kira zuwa ga kansa ne, yana neman gina kansa ne amadadin ya gina addini. Duk abin da ya faɗa maslahar kansa yake dubawa, ba maslahar addini ba, ba kuma tsoron Allah yake ji ba. Inda za ku zo magana da shi sai ka ji shi aladdul hisab, ya fi kowa iya magana, amma duk wannan ba wai akan ya gina addini ba sai dan ya gina kansa. Wannan dole ne malami ya ji tsoron Allah akan wannan, saboda kar ya zo ya ruso bayan ya ginu. Sannan abu na biyu shine wajibi ne akan malamai su yi qana'a, wajibi ne akan malamai wato su zama suna da hankuri da dan iya abinda Allah ya basu. Allah madaukakin sarki koda bai baka kudi ba, koda ba a karya a gidanka ba, koda baka samu abun suna ba, koda baka samu abun daurar da yarka ba, hakika kana da darajar da tafi ta masu wannan abun daraja a wurin Allah. Don haka wannan darajar da Allah ya baka tafi duk abin da zaka iya gani a wurin wani. Ya kamata malami ya rinka jin kansa yana jin cewa shi fa na Allah ne. Don haka duk wani mutum kuma sai dai ya nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar sa. Don haka kar malami ya zama zai kaskantar da kansa gaban yan siyasa, kar malami ya zama zai kaskantar da kansa gaban masu kuɗi, kar malami ya zama zai kaskantar da kansa gaban waɗansu mutanen da ba za su iya bashi ba ballantana su hana shi. Shi yafi kowa karanta cewa mutanen da kake gani a duniya la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. Haka wajibi ne akan malami ya zama yana da qana'a, yana godiya da Allah da iya abin da Allah ya bashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ganshi yafi kowa kyan gani, in ka ganshi yafi kowa godiyar Allah, ai ba kudi yake da shi ba, ai ba kudi ya bari ba, ai ba abincin da yake ci mai kyau shi yasa shi ya ginu ba, amma qana'a da jin cewa abin da Allah ya bashi ya ishe shi, shi yasa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kyan da yafi kyan kowa, saboda zuciyarsa tana da kyau. Idan zuciya ta yi kyau tafi muhimmanci sama da kyan gangan ciki. Sannan magana ta ƙarshe ita ce wato wajibi ne akan malamai, musamman a wannan zamani da muke ciki ko a wannan ƙasa, wajibi ne malamai su haɗa kansu, saboda dukkan ƙalubale da malam yayi magana a kansu daga ɓangaren almajirai, daga ɓangaren 'yan siyasa, daga ɓangaren mutanen gari, daga ɓangaren gwamnati, duka wallahi sun samu ƙofa ne in dai akan malamai ne, saboda rashin haɗin kan malaman. Idan malamai suka haɗa kansu suka ga girman juna, suka ga kimar juna, ba tare da hasada da cin kafar juna ba, a daidai lokacin da malam wane ya faɗi wani abu, in dai gaskiya ce in boyi bayanta ko da ba ni na faɗa ba, saboda a gane cewa gaskiya duka muke karantarwa. Amma duk lokacin da zai zama malam wane ya ce wani abu, ni kuma zan zo faɗi kishiyar abin da ya faɗa, saboda ina gani kamar yayin da shi ya ginu ni kuma na rushe ne. Wannan shine ɗaya daga cikin abin da yasa waɗansu suke samun kofa har suke sukan malamai. A daidai lokacin da zaka ga wani ya samu kofa ya soki wani malami, ya samu kofa ta wurin wani malamin ne ya samu damar da ya haka. Amma idan dukkan malamai suka haɗu ta yanda in an taba malami ɗaya kamar an taba su gaba ɗaya ne, sun zama gaba ɗaya su tsintsiya madaurin ki ɗaya, to ba wanda zai iya taba su. Sannan kuma ba za a samu ɗan siyasa su rinka mai da su kamar kwallo ba, wannan jam'iyyar ta buga shi ta can, daga baya ɗan wancan jam'iyyar kuma ya bashi ta nan ya buga shi ta can. Idan dai har malamai sun haɗa kansu gaba ɗaya, wallahi ba za a iya musu haka ba. Haɗa kai kuma ba zai yiwu ba, dole sai ya zama an cire hasada, ta yadda dukkan abin da kake so ka gina, idan wani ya riga ka ginawa, ba sai ka ci gaba, yi kokari ka kuma ka nemi wani filin kai ma ka fara ginawa. Sannan kuma dole ne sai malamai sun cire kwaɗayi a tsakaninsu, ta yadda ba sa jin kwaɗayin abin da yake hannun wani, sun fi jin kwaɗayin abin da yake wurin Allah. Ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi ba. Sannan dole ne sai malamai sun cire rowa a tsakaninsu, ta yadda ni in ina da shi na fi kowa sanin wato halin da ɗan uwana mai da'awa yake ciki. Don haka ni abin da nake da shi in taimaki ɗan uwana ya fi akan in jira ɗan uwana ya je hannun 'yan siyasa ko ya je hannun masu kuɗi su bashi. Akwai waɗansu daga cikin waɗanda Allah ya rufa musu asiri, ka dole ne mu ma ya zama a tsakaninmu mun cire rowa a tsakaninmu, kuma ya zama akwai taimakon juna. Sannan kuma abu na ƙarshe shine ya zama dukkanmu mun haɗu akan karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba abin da zai haɗa wannan al'umma a yanzu kamar abin da ya haɗa ta a farko, dama dukkan annabinmu ɗaya ne. To dukkanmu mu haɗu ya zama annabinmu sallallahu alaihi wasallama shine jagoranmu, shine abin koyinmu, shine kuma wato haskenmu, ta yanda zai haskaka mu kuma mu haskaka al'umma. Allah Ubangiji ya sa mu zama masu koyi masu tabbata akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu zama masu amfani masu amfanarwa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu akbar. Allahu akbar. Dr. Mansur Isa Yalwa.